wanda muka keɓantar da magana daga sarakuta ta ɓangaren gidan iyaye, wato ainihin ɓangaren iyayen mace, kuma ɓangaren ma iyaye ko ɓangaren sarakuta na ɓangaren maza wanda suka auri ‘yar su ma nasu mun faɗa, wanda dai yana da kyau mu maimaita shi domin shi ma mun yawaita magana cikinsa. Shi ne inda ya kamata in dai sarakan ka samu ‘ya daga wajensu ka kyautata ka mutunta ka girmama su mun faɗa da ziyara da kuma yin uzuri da ganin girma da ganin mutuncinsu ko yaushe kada kai sakaci, wannan haƙƙi ne da kai ma yake a kan kasarki na ɓangaren miji. Inda aka baka ‘ya to ka girmama, in suna kama na daga iyaye da ‘yan uwa su ma su girmama ɓangaren sarakuta, babban lamari ne. Ba a haɗa ta sai soyayya ta tabbata, duk inda kaga Allah ya haɗa, shi sa za ka ga mafi yawa idan Allah tabaraka wa ta'ala ya tashi haɗawa, in dai ba a ƙudura irin ta Allah ba, za ka ga an samu kwaras irinku, sai a ba ku, sai ka samu ‘ya irin gidanku irinku. Mafi yawa za ka ga ko a ɗabi’a ko a hali sai ka ga an samu ɗan, akan samu dai rashin ɗan kyau dacewa, wannan kaɗan yake faruwa. Saboda haka idan ka auri ‘yar mutane ka girmama su, ka girmama ita ma wato ainihin ‘yar ta, wato ‘yar inda ka auro, aka auro aka kawo maka, ka dinga sadar da zumunta, wani abu zai faru kun zama ɗaya. Kar kana da sarakuta da mutane ba ruwanka da harkar su, a yi mutuwa baka je ba, a yi haihuwa, komai yadda za a kula jini ne ya riga ya haɗu, wannan nasabar ma har ta kan fi ma jinin gida, tare da cewa kun haɗu ne ba dan tare da wani jini ba, amma sai ka ga haɗuwar nan ta zama jini domin an haɗu an haɗa ‘ya’ya. Kai in an samu masu mutunci ma aka yi auratayya, ko da babu ‘ya’ya a tsakani, hulɗa ce mai ƙarfi kuma mu’amala ce wacce take ta dindindin. Idan ma aka samu mai mutunci ya zo yana son yarinya, ko ba a samu yin auren ba, wannan alaƙa ta niyyar sarakuta tana nan, kuma mutunci yana ƙaruwa har abada ba a yankewa, balle a ce an yi auren an kuma samu zuriya. Saboda haka lallai ne shi ma ɓangaren miji ya girmama alaƙarsa da inda ainihin wato ya bayar da ‘ya, da kuma shi ma mijin. Ba kakka kai ‘ya ka dinga yawaita, kakka kai ‘yarka ɓangare, kamar yadda muka faɗi cewar abinda iyaye sarkai za su yi na ɓangaren mata na mutuntawa da girmamawa, to shi ma ɓangaren miji haka. Ɗan da ya auri ‘ya ya dinga girmamawa, uban kuma da ya bayar da ‘ya ya dinga kulawa, musamman kar ka kai ‘yarka ka jibge ta ba ziyara, wannan ba ɗabi’ar Annabi ba ne kuma ba sunna ba ne. Sunna ta manzon Allah yana zuwa ya ziyarci ‘yarsa a gidan miji, kamar yadda nassoshi da komai da tarihi ya tabbatar da haka, amma yanzu mu ba haka muke yi ba. In ka ba da ‘yarka ɓangaren ma nan ka mamance da su shaf gaba ɗaya, kamar dama neman kai kake da ita, to ya kamata ‘ya’yayenmu da muke ba da su aure mu dinga kulawa muna zuwa ziyararsu. Kai uba ka samu wani lokaci, idan har kana da wata rana da ba ka fita, to ya zama wannan ranar za ka je ka bi ‘ya’yanka ka gaggaishe su, can ɓangaren mijin duk a gaggaisa da kai, ka zo ka ga yarinyarka kuma ka gaida mutanen gida, inda ‘yan jikokinka ka gaishe su kai musu alheri. Idan ‘yarka tana da abokiyar zama, ita ma matar ta gidan ‘yar uwar zaman ‘yarka ce, yadda za ka yi hulɗa da ‘yarka ka gaishe ta ka girmama ta kai mata alheri, ita ma wannan matar ta gidan ƙanwata ce ko yadda ce, ka girmama ta kai mata alheri kamar yadda za ka yi wa ‘yarka, don ita ma ‘yarka ce. Wanda dukka yanzu ba haka ake yi ba, kuma abin da salafus salih suke yi, wanda muka tabbatar haka suke yi kishiya ba yau aka fara yi ba ai yarka gidan da take da kishiya ko kuma yarka tana gida a yi mata kishiya wannan duk ba wani abu bane wannan alheri ne kuma wato wata daraja ce saboda haka wannan ya sanya ba da ya uba ne shi zai kula sosai amma yadda mutanen mu suke ka auren da ya hanyar gidanta ma inna take baka sani ba balle a ce yau ka je ka ganta ka gaishe da ita har ma ka gai da mijin nata kun gaisa da iyaye an ce ai baban wance yin wannan yana ƙara mata daraja da mutunci amma ka wurgar da yarka kamar ka shuka masara a daji ba kulawa ba dubawa ba neman dangin mijin ka girmama su to wannan babu kyau ko kuma ka zama to eh kana da kulawar yarka kawai ka sani in wani abun alheri ne sai ka ba wa yarka amma kishiyarta matar mijin yar uwar zamanta kai ka mai da ita ba yarka ba ba ruwanka da ita ba ruwanka da ƴaƴanta to idan kai mai mutunci ne mai koyi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ke mai mutunci ce inna yarki take ko danki ko kuma inna yarka take to wannan gurin duk wanda yake a gurin danka ne in ƴaƴa ne da ita jikokinka ne ƴaƴan abokiyar zamanta ma jikokinka ne in za ka yi ƴaƴan yarka alheri to ka yi wa ƴaƴan abokiyar zamanka wato sauran ƴaƴan mijin kenan za a daɗa samun zumunci da samun haɗin kai amma ka kai yarka gida kai za ka yi mata alheri ita kaɗai za ka aika ka yi mata ko ɗan wani kuɗi za ka ba yarka ita kaɗai ita waccan kishiyarta ba yarka ce ba za ka ba ta ba to wannan ba mutunci ba ne kuma ba sunna ba ce ko kuma ka ga ƴaƴan da ƴarka ta haifa za ka yi musu alheri ka aika musu amma ƴaƴan da abokiyar zamanta ta haifa ba ruwanka da su ba abin da za ka aika to wannan duk babu kyau wannan nasiha ce da tunasarwa ga ɓangaren sarakuta na ɓangaren shi mai ba da ƴata ɓangaren uba kenan ɓangaren uban yarinya da kuma wanda ya shafi na nahiyar saboda haka mu'amala ce ta girmamawa kuma haƙƙi ne tsakanin miji da mata ke da aka auro da shi da ya auro ki wannan haƙoƙin mutuntawa na girmamawa to wajibi ne akan kowanne kuma daga nan ne yake sarayani zuwa iyayenki daga nan shi ma ya sarayani zuwa iyayensa mutuntawa sai a samu lafiya sai a samu mu'amala mai kyau idan rai ya yi daɗi zuciya ta yi sanyi muka ji daɗin juna to sai a samu mutunci da girmamawa kuma sai a samu ƴaƴa na alkhairi sai a samu ƴaƴan ƙwarai kakan yara ta ɓangaren uwa shine kakan yara ta ɓangaren kishiyarta ma duk ɗaya ne wannan shine abin da ya kamata mu kula wa musamman ziyara annabi yana zuwa ya ziyarci Sayyida Fatima kowa ya tabbatar da wannan yana kai mata alkhairi ko yaushe gara annabi zuwa gidan Sayyida Fatima ba ta yankewa komai da ka sani za su yi kokari suna kawo wa annabi hidima annabi kuma ko yaushe yana kokari ya kai musu har ma'aiki yakan kai musu abubuwa na daɗi na farin ciki zai ya sa musu ma duk suna da shi ya ji daɗi ya daɗa musu to haka ake so ƴan uwa mu dinga kokari mu koyi mu gyara wannan mu'amala da in ta gyaru mu'amalar sarakuta to shi ne mu'amalar auratayya za ta gyaru ka nuna soyayya sosai mun dai bayar da bayanin abin da ya faru da girmamawar da maman Sayyida Aisha ta yi wa annabi da irin girmamawa da Sayyidina Abubakar ya yi kuma kowa ya san irin daraja da ƙadarin Sayyida Aisha a wajen annabi Muhammadu Allah ya ba mu dacewa to muka shiga cewa daga cikin abubuwan da yake haƙƙi ne akan miji da tsakaninsa da matarsa kyakkyawan ɗabi'a yana muka kawo hadisai da ruwayoyi daban-daban akan haka na'am
falil zawji mula'abatu muda'abatu wa mula'abatu wa mula'afatu zawjatahu wala hazalika bi zawjiha li hadisi jabirin radiyallahu anhu indama qala rasulul a'zam sallallahu alayhi wa alihi wa sallama halla bikran tulaibuka wa tulaibuha tudahikuka wa tudahikuha.
Na'am, saboda haka daga cikin hakin da yake wato akan miji da mata shine mula'aba da muda'aba da mula'afa. Wasa mula'afa ina daga cikin haƙin mata ko miji yayi wato ainihin muda'aba wasa na barkwanci da tattaunawa da mula'aba wasa na taba jiki da mula'afa tausasawa a cikin mu'amala. Wannan wajibi ne ko kuma haƙi ne akan miji ya yi wa matarsa haka, ita ma kuma haƙinta ne akan haka ta yi haka. Shi miji ya yi wa matarsa mu'amala da wasa. Dama duk a addini ai mun sani Annabi alaihi salatu wassalamu ya tabbatar mana da duk wasa haramun ne sai waɗannan wasannin guda uku. To daga cikin na uku ma na farko da aka fara lissafa shi ne wasan mutum da iyalansa. Saboda haka mutum in yana da koyi da sunnan Annabi, shi da matarsa zama suke kamar ɗan mace da ɗan namiji. Ayin an ce a Hausa ɗan mace da ɗan namiji an san abokan wasa kenan ko? Kullum cikin barkwanci, kullum cikin mu'amala mai kyau ta muda'aba ta baki, mula'aba ta taɓawa da jiki da hannu da mu'amala da matarka. Haka ake so a yi mu'amala, sannan mula'afa a tausasa cikin komai, ko a wasan ne ya zama da tausasawa duk abin da za a yi. Idan mutum yana da mula'aba da muda'aba da mula'afa da matarsa, to duk abin da zai faru a cikinsu sai ya zama mai alkhairi. Mutum zai yi mu'amala da matarsa ko kafin jima'i, akwai wasa, akwai mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa kada wani ya sake ya je wajen matarsa da jima'i sai ya aika mata ɗan aike guda uku, sannan ya sadu da ita. Sahabbai suka ce ya Rasulullahi, mutum yana kwance da matarsa cikin bargo kuma wani ɗan aike zai aika? Shi ne manzon Allah ya ce wasannin da zai da ita na kis ɗinta da rungumarta da sikararta ba ‘yan aike uku sun cika ba? To idan ana kulawa da haka cikin mula'afa da soyayya da girmamawa, to har in Allah ya ba da rabo a irin wannan mu'amalar, in Allah ya ba da ciki za ka ga an samu mai albarka, za a samu mai albarka. Amma mutum ya zama kamar hulɗar dabbobi, kaga idan jaki zai yi barbara yana dariya ne? Ka taɓa ganin jaki ya yi mula'aba? To in ba jaki ka zama ba, ya za ka yi ta afka wa matarka ko ɗan fyaɗe? Kaga wannan ba kyau, shi yake janyo a samu yara firgitattu, a samu ‘yan daba, a samu marasa kunya, a samu marasa fahimta. Saboda haka labudda ne haƙƙin mace ne, haƙƙin miji ne a yi. Saboda haka idan ma an samu shiga damuwa, ko mai gida yana cikin wani yanayi ba daɗi, ko tana cikin wata damuwa, ake haƙura da jima'in a zauna a hira dai kawai a ƙyale, don ana so ruhi ƙirji ya samu in shirahi, ka zama kana cikin annashuwa, tana cikin annashuwa, tana ko wani abu ne, ko wata magana ce ta dame ta a zuciyarta, ko ta ji kayi, ko ka ji ta yi wani abu, kar ku yarda ku kusanci juna sai ku tattauna ku warware wannan, don a sadu zuciya babu komai. In ka sadu da matarka da wani dugu-dugu, to in ka yi wani dugu-dugu za ka ga kai kuma matsala. Saboda haka wannan haƙƙi ne ga miji da mata a kiyaye da wannan wasan. Saboda haka shine na'am.
Na'am, lizalika aqulu fala haraja 'ala zawjati fi muda'abati zawjiha wa mula'abatihi wa mula'afatihi ومنادته باللقب الحسن الذي يهب الذي فيه الإكرام والإحترام كيا سيدي أو يا حامل كلي أو يا أبا فلان أو يا أبا فلانة من أبنائه وغير ذلك من الألقاب الحسنة احتراما له وإكراما وكذلك يفعل هو لها كنوع من التدليل وجذب القلب وله أي للزوج أن يدعو زوجته بألقاب حسنة التي تسبب لها الشعور بالفرح وَأَنَا بِالْقَلْبِ نَحْوَ قَوْلِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ يَا حَبِيبَتِي أَوْ يَا صَاحِبَةَ بَيْتِي أَوْ يَا أُمَّ أَوْلَادِي أَوْ يَا فَرَحَتِي وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْقَابِ الَّتِي تَشِيرُ وَتَدُلُّ عَلَى الْمَحَبَّةِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ وَالْمُؤَاشَرَةِ
نعم saboda haka duba da wannan hasidin nake sharhi akan hadisin da cewa nake fadi cewa ba laifi ga miji ga mace taiwa mijinta muda'aba wasan barkwanci ga mijinta da mula'aba da wasan taba jiki eh tare mata ta tsikare shi ya tsalle ya ce a to ina ya maka yau ba fita amma ana zaune miji da mata dunkun jama'a da Allah annabi bai zo mana da haka ba ya fi kowa girma amma cale-cale sosai annabi yake yi a gida kowace tana cikin farin ciki da jin daɗi to ke ma kina da dama kiwa mijinki haka shine kwanaki wata ta yi ko da tambaya wai ta rasa yadda za ta yi da mijinta bai iya soyayya ba ta rasa yadda za ta yi nace laifinta ne ta koya masa ma wani ilimin ai sai matan wani abin za a yi maka wani abin sai kai da kanka ko to ita ta koya masa soyayya saboda haka mace tana da dama ta yi wa mijinta mula'afa da mula'aba muda'aba kuma tana da kyau ta yi masa laƙabi da sunaye masu daɗi za ta dinga iya kiransa da cewa ya habibi ko ya sayidi ka gani ko ta ce masa ya hamilu kalli ya madaukin nauyina da sha'anonina ya mai gida kai ne dai madogarar ya mai gida amma kana jingawa wannan nan ta je da kasa aka siyo naman na kai ya mai gida Allah ya ja kwana Allah ya ƙara buɗi wallahi sai da wannan kirarin idan kuma irin mu ne kin san me zaki ce mana
shehu
ya sake ce a ya masoyin mallan Allah ya hidima annabi ya mallan Allah sanda ka zan ce jiya da Allah ba wace ce ta yi mafarki da annabi kawai ya diwani an zo gun kuwa amma ki zauna damkan ko gaban uban waki wa mijinki kirari sannu Allah ya tsare Allah ya ƙara kiyaye mana kai ya mataimakin talakawan gidan nan duk wannan ko kuma ta ce masa ya baban fati yawwa ya baban wani tana ambatan 'ya'yansa ne don ya tsananin farin ciki na ai duk wannan kalmomin da ake ji ana yi a littattafan nan ai duk da kyau haka ne nasi ya tabbata sai dai kawai irin wannan suke yi ne ba su iya ba ko kuma ka ce ya ruwan cikin ido na to shi ko miji ya fi ƙarfin ruwan cikin ido da ma ce ake kai min ya ruwan cikin ciki na wanda na yake ɗora maki abinci yau ba ki kirari ki koɗa shi ya farin ciki na ko tafiya iya dawo mata su iya kana shigowa kai alhamdulillah sai na zuwa mai gida tun ɗazu kai na yake ciwo kana shigowa kamar cirar ƙaya saboda farin ciki yau goto wannan shi ne sannan shi ma miji yana da kyau ya dinga ba ta irin waɗannan kalmomi masu daɗi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya dinga ba wa ba'arin matansa kamar su sayyida Aisha ina ba ta ana kamar ka ce mata ya habibati ya farhati ke ya farhan duka kalmomin da za ta ji daɗi ta san eh lallai tana nan cikin ƙoƙarin ranka haka ake yi yawwa ba wai zama za ka yi kawai kai babba ne kai ne mijinta ba wani abin kana magana kana shashen kunu nan ne matso batso ya masoyiya matso ya ruwan raina ina zuwa gidana ina ganin ki ana ji ba gajiya wannan duk kalmomi ne da an tabbatar da su za a yi yau mace idan kuma sunanta za ka yi tarhimi ya inganta manzo Allah ya ce da sai la Aisha habibati yayi mata tarhimi yace ya Aisha haka zo akai sha din nan sai ta ji wannan sha kaga
ara lafiya
haka kai ma in sunan matarka Halima to shi ya Halima haka ni ka dinga zuwa da abubuwa masu wato abarkwanci da za su bata nishadi ita ma matarka ka sai ta fi lafiya sai zaman ya fi dadi amma kar ka zauna baka sakin fuska baka dariya saboda haka wajibi ne mu tsaya tsayin daka mu san irin mu'amalar da za mu yi mu ba su haƙƙinsu ne ko kuma ka ce da ita ya uwar 'ya'yan gidan nan hai ya maman suwa ne ya maman wane duk 'ya'yanka ne ya uwar 'ya'yana ya kan duk kalmomi ne wance bayan 'ya'yan ma ga shi hakin fara yi min jikoki duk za ta ji daɗi wannan shine rayuwa shine abin da yake kawo zama to girman kai da jin isa girman kai da jahilci mata su girman kai jin kai suke yi kai wace ce duk wanda yake da oga ai bai ga ta girman kai ba tunda kina karkashin wannan bawan Allah komai kaskanta sa yana kanki sai yadda ilake to sai da suka ta rigima ta ce ta ga yadda za a yi ita wallahi ba za ta yadda ba sai ta yi maganinsa ita wancan in ke haƙuri a wani gari ne na musu tsoro na ce ba a maganin miji sai dai ya yi maganin mata ni ko shehi zan maganinsa zai san ko ni wace ce wannan sai lalanta na ce haka ya sake ni na ce ya gama ya maganinki ita mace in tana so ta samu nasara kawai kwantar da kai ki zama bamba da kawai ki zauna ki dinga koda mijinki ba da yawa daga matan gausi ba ko da sun zauna sun zo suna ko laifi aka inda suka zo ta a kowace in ta zauna ta fara yaushe wa kirari an gama komai komai ma sai ba su duka ya masoyin manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
ya khalifatul khatam at-tijani ya dungurungu an gama ya dan Allah yanzu matar ka tace maka ya dungurungu ai ya kamata dungurungu to wannan shine abin da sunna ta tabbatar yauwa babu jin nayi ba nauyin kai in baka da matar ba sai ka je can kai ta baka da iyalin ka je can kai ta nun kufurcin ka ma amma inda da iyali to dole a yi wannan mu'amalar a kyautata mu'ashara kuma a kyautata mu'amala a kyautata da tausasa zance a yi magana sosai kuma wani lokacin za ka zauna kai da matarka ku zauna kuna magana kuna daga sauti ai kaza abinda akwai kuma lokacin da za a yi hirar ba daga sauti a ƙasa-ƙasa ne ya ko zancen nan ke ko ya aka yi haka kai daga dafa shayin nan kowane abu fa da muhallinsa to rashin duba wannan ne za ka ga kullum rayuwa a yamutse yara a wargaje harka ba daɗi to mu gaskiya mutuƙar mutum zai zo makaranta kuma zai ji abin da yake cikin ƙaunu to insha Allahu iyalan ko za su ji daɗi sai dai ba za a yi amfani da abin da muka rubuta maka tabbatar da shi daga sunnan manzon Allah ba Allah ka ba mu dacewa
amin
wallahi ƙara annabi daraja
amin
ubangiji ya sa mu zama masu iyawa masu kwatantawa nan albarkacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma yin haka shine babban abin da ya kamata mu koyar kuma mu tabbatar da shi kar ka ga ka girma ka haihu ko yaron ka ya isa aure ka koyar da shi idan mutum ya zo ya nemi ka san mun ga malam babba sai zana mutum in zai wulakanta matarsa za a ce ai gashi nan ya yi mata kaza bai kwana gidan ba ma baya nan ya yi fashi ya yi waye wanda zai ce ba komai ku kyale ta sai a yi mata gara ta goma ta arziki wance ba komai ki kyale shi zai gyara ki yi haƙuri a ba ta kuɗi a ba ta mai a ba ta wannan amma maza ta fi gida rabu da shi ku can dare malam zai ce duk inda yake a nemo masa shi to in malam babba ya tsaya a soro na biyu to da bulala wallahi da matarka sai an zane ka tatas kuma za a gaya maka an gaya mata ka kuma yi mata ko kallon banza ne ta zo ta fada sai ka ji ana rayuwa simul sai ka ji su a ɗakin shiru to saboda haka soyayya ita ce aure jin daɗi da nutsuwan nan shi ne ba wai ai ta ɗan miji da mata ana ta rayuwa ba daɗi da munafunci da girman kai da jin isa ba babu wannan mace dole ta tsaya ta yi husnul khulqi ga mijinta kuma ba rayuwa ba mun ɗauki rayuwa aure ya zama irin na kaɗo ana soyayya ana kwana waya ana menene amma an zo zama kuma zaman ya zama ba daɗi ba soyayya a sannan matar da kake so kake free call da ita ta zo kusa da kai to sannan za ka daɗa yin soyayya an yi free call to ga free ga ni ga ki sai ka tsaya sosai a bayyanar da soyayya da girmamawa da mu'amala mai kyau ke kuma ba ki da shiru kawai duk kalmar da zaki ki tabbatar mai daɗi ce duk abin da zaki faɗa wa miji ki tabbatar mai daɗi ce kuma duk abin da zai ki sawwabar da shi ko menene ko riga ya ɗauko mai ruwan toka ce fara ce ki ce kwarai ko wannan fara ce ta yi in an jima ya duba shi a shi mai toka-toka mace mai gina yana ɗauka kamar ka gane a faran nan nake so kaga ya san ko me ya yi kin yarda da shi ba ki ce sai kin gyara wa miji ba haka ba kaza za a yi wannan duk ba shi da kyau ba zai kai mata ba ya kai mata ko ina ki zama mai banbado ki taimaka kirari sannan mai gida ko me ya yi ki taya shi in kina da kuɗi kafin ya yi ki mazaki ya haka ga kuɗi a kai mai gida ai dole a taya ka maɗaukin nauyi Allah ya saka maka da alheri Allah ya ji kansu babu Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza shi ne da haka ake samun kai a zauna lafiya amma an zo an yi zaman dabbanci kai kayi nan ita ta yi can to me za a yi sai dai a yi ta wahala Allah ka kiyaye kuma Allah ka bar mu a kan sunnan manzon Allah kuma muna roƙon Allah mataye maza da Allah ya ba su ikon kwantar da kai su ajiye girman kai da daƙiƙanci su dinga yi wa mazajensu soyayya su kuma mazajen Allah ya kawo musu da daƙiƙanci da shirme da jin kai su dinga sauraron matansu suna fuskantar su ana soyayya ana rayuwa lafiya da daɗi mun kama kafa da annabi Allah ka ci gaba da yawa alhamdulillah.